من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوت لاربا biyar ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1438. Insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci. Muna karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Muna karatu ne kuma cikin suratul Anfal. Mun tsaya a karatun da ya gabata, ayata 55 aya ta 55 aya ta 54. Insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 55 a cikin suratul Anfal. Kafin ci gaba da karatu, ga tambayoyin da ake tare da su. Wannan yace bayan yayi sallama, yace yana da tambaya cewa bayan ya shiga toilet sai ya samu an wanke toilet din da aizal, sai ji agun a makogoronsa. Tambayar sa yanzu ita ce a matsayin azuminsa yana nan, babu wani abu game da azumin wannan. Duk wanda ko aiki ko sana'a da wanda ma ya sa aizal din lokacin da yake sawa, duka wannan ba abun da ya shafi azuminsu, wallahu ta'ala alam. Don haka azuminsa yana nan. Wannan bayan yayi sallama da addu'an alkhairi, yace yana da tambaya kamar haka: mace wadda ta gama jinin haihuwa sa'an nan fari ruwa ya biyo baya, shin za ta iya yin azumi tare da ganin wannan fari ruwan, ko kuma koda tana yin azumi tana ganin wannan fari ruwan, ya matsayin azuminta? Za ta iya ci gaba da azumi ko kaka? Hadithin Ummu Atiya radiyallahu ta'ala anha ya bayyana cewa sun kasance suna kirga wannan ruwa fari a bayan abunan jinin al'ada a matsayin al'ada. Idan dai har mace ta ga ruwa ya zo daga bayan ta gama jinin al'ada ko jinin biki, matukar bai fita daga akasa kwanakin, wato mafi kololuwan kwanakin nifasi ba, wato kwanakin jinin biki a gurin jumhurin malamai shine kwana 60, duk da sashin malamai suna cewa kwana 40, amma dai kwana 60 shine a gurin jumhurin malamai cewa a wato mafi kololuwan kwanaki na jinin biki kenan. To in ba ta fita a wannan kwanakin ba, ruwan duk da za ta gani ya zama za a yi masa hukuncin wannan jini na biki. Sai dai in wani ruwa ne daban wanda sakamakon wani ciwo ya fito, shi kuma wani abu ne daban. Amma ruwa kawai wanda ya gangaro daga mahaifa bayan gama jinin al'ada ko bayan gama jinin nifasi, to ana kirga shi a wannan jini na nifasi. Ma'ana za ta kame daga yin azumi, ba za ta yi azumi ba, za ta rama wannan azumin wannan kwanakin wannan ruwa din, kamar yadda take rama azumin kwanakin jinin al'ada, wallahu ta'ala ala. Wannan bayan sallama yace addu'a, abuna tambayar sa ita ce, yace shi shekara 8 da yin aure, alhali Allah subhanahu wataala bai bashi haihuwa ba, ko me ce? Sai je gurin likita yayi masa bayanin damuwarsa, sai likita ya ce masa za a yi masa wani gwaji wanda wannan gwajin zai fado cikin azumi ne. To yace shin zai sha azumi saboda wannan gwajin ko kuma zai bari sai bayan azumi? Yana kuma roƙon jama'a su taya shi da addu'a ko su taya ta da addu'a domin samun aihuwa. Allah ya ba su aihuwa. Wannan gwaji ai ba na rashin lafiya bane, na neman haihuwa ne, wadda ba wani ciwo ne ya taso, inda ciwo ne ko wani abu ya taso na larura wanda zai iya sa a sha azumi, shikenan kawai. Azumi ya sauka akan mutum saboda kasancewarsa marar lafiya. Amma wannan mai tambayar ba rashin lafiya bane, kawai gwaji ne wanda yace sakamakon yana buƙatar aihuwa. Don haka wannan gwajin ba zai sa a sha ruwa ba, tunda akwai damar a jira bayan azumi ayi gwaji. Don haka kawai sai a jira bayan azumi ayi gwaji. In kuma ya ta yin addu'a ma cikin azumi, Allah subhanahu wataala ya sa bayan Allah suka taya shi da addu'a kuma ya sa aka samu, sai ga juna kafin azumi ya ƙare, kaga shikenan, ba wani alaƙan shan azumi. Don haka bai dace ya sha azumi ba saboda gwajin da za a yi na ba na rashin lafiya ba, wannan kawai na neman aihuwa ne. Don haka cigaba da azumi bayan Ramadan sai a je a yi gwaji. Wallahu a'lam. Wannan shi ma bayan sallama sai jero tambayoyi, ya ce iyalinsa tana da juna ko kuma tana da laruri na ciki har ma ta kusa sauka insha Allah. To da aka fara azumin nan sai kasance tana dan wahala kadan kafin a sha ruwa, amma dai tana isarwa, amma da kyar take isarwa. Sai ce to tambayoyinsa anan shine, da farko tambayan shin in ta ji wahalar zai yawa za ta iya shan azumi? Eh, kwarai za ta iya shan azumi, domin malamai sun sa mace mai ciki da mace mai shayarwa ƙarƙashin wa'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wato ƙarƙashin wannan mace mai ciki da mace mai shayarwa sun samu su sha ruwa sai su aje azumi. Amma kuma me za su yi in sun aje azumi? Shine malamai suke da sabani akan wannan, akwai ra'ayoyi daban-daban. Shi yasa tambayarsa ta biyu yace idan za ta iya sha za ta bari illa rurin ya gushe ta rama abin da ta sha ne daga bayan Ramadan, ko za ta ciyar a madadin azumi? Wannan duka biyu kauli ne daga gurin malamai magabata har ma da sahabbai a ciki. Wasu suna ganin cewa mace za ta ciyar, in mace mai ciki da mace mai shayarwa in azumi ya zo za su aje azumi, ba za su yi ba, sannan sai su ciyar, shikenan kawai abinda yake kansu kenan. Wannan kauli guda kenan. Sashin malamai kuma suka ce a za su ciyar a cikin azumi, bayan sun samu sauki daga larurarsu kuma za su biya. Wato za su ciyar saboda alhurman Ramadan, cewa ba za, tunda suna shan ruwa suna cin abinci, su sai su ciyarwa a madadin wannan azumin da ba su yi ba. Sannan kuma lokacin da suka samu lafiya kuma sai su rama azumi. Wannan shi ma kauli na biyu kenan. Amma kaulin da malamai suka karfafa jumhurin malamai da yawa shine za su aje azumi ba za su yi ba, da mai ciki da mai shayarwa. Amma su abinda yake kansu shine in sun samu lafiya za su biya azumi. Wannan shine abinda da yawa malamai, har malamai a baya-bayan nan ji manyan malamai suke abunan fatawa da cewa za su biya azumi ne, ma'ana ba ciyarwa a kansu, sannan kuma akwai biya lokacin da larurarsu ta gushe. Wannan shi ne tambayoyin da ya yi. Sai ta tambaya akan yaya ake ciyarwan, kuma za a iya ciyar da dafaffen abinci ko ɗanye? Ana iya ciyar da ɗanye, ana iya ciyar da dafaffe, domin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ya ciyar da miskinai dafaffe lokacin da ya haura shekara 100 a duniya, baya azumi, ya aje azumi ƙarƙashin wa'ala alladhina yutiqunahu, ya tara miskinai ya ciyar da su abinci. Don haka in an sarrafa shi, an dafa, an sauƙaƙa wa miskini kenan, ba sai ya yi cefane ba, ya halatta. in an bashi danye muddi din ya halatta wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya na gaba bayan yayi sallama yace wai ina laifin wanda aka aike shi magi leda daya kuma naira 100 ne shi kuma sai ya taya naira 80, menene laifin sa? Ya taya naira 80 aka sayar masa kila, idan an sayar masa naira 80 zai dawo da ledan magi da canjin naira 20, shine abunda kyan yaguna. Amma tayawansa da yayi ba laifi bane, inda abun yake shine ya dawo da ledan magi da leda da kuma naira 20, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki sahabi da dirhami guda ya sayo masa tingiya, da yaje yana shiga kasuwa, dama ya kware da kasuwanci, sai ga wata tinkiya sai ya saye ta dirhami guda ko dinari, da ya saye ta kuma sai ya sa ta a kasuwa, yace ta sayarwa ce, sai ya sayar da ita dinari biyu ko dirhami biyu, na manta ɗayan biyu, sai ya sayar da ita dinari biyu, sai ya sake sayan wata kuma ta dinari ɗaya, sai ya dawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga tinkiya ta dinari guda, ga kuma dinari gudansa ya dawo masa da shi. To shi ma wannan an yi tsammanin magi naira 100 sai je sayo shi saboda ya iya tayi, sai ya taya aka sayar masa naira 80, baka bai laifi ba, yayi kokari cikin kasuwanci, sai ya dawo da ledan magi da canjin naira 20, kaga wannan sai lada insha Allah ta'ala a gurin Allah. Wannan ko bayan yayi sallama yace tambayarsa ita ce, yaya matsayin mahaifin da yayi wa ƴarsa auren dole saboda ya kuntata wa mahaifiyarta, alhali dangin mijin ba sa santa tun kafin ta yi auren, bayan ta yi sai suka fara tsangwamanta suna cin zarafinta. Duka wannan yana daga cikin al'adun Hausa Fulani a arewacin Najeriya. Aure ma ana iya ɗaukan fansa da shi, aure ma ana iya muzantawa wani da shi, ana iya yin aure don muzantawa mata, ko a yi aure don muzantawa miji, ko a yi aure don abin, duka wannan wasu al'adu ne da aka shigo da su cikin aure don kar a zauna lafiya, kuma don kar a nitsu, aka kawar da duk hikimomi da tsare-tsaren da shari'ar musulunci ta tanada don yin aure. Daga wannan me za a ce a nan, har mahaifi zai iya aurar da ƴarsa saboda wata manufa daban, ba don a yi aure na raya addini ba, a don kuntata wa mahaifiyarta. Duka waɗannan wasu abubuwa ne na al'adu da shiririta da rashin fahimtar shari'ar musulunci da rashin fahimtar maqasid na shari'a a game da aure. Daga kawai kuma sannan dangi sun tsangwame ta, ko dangin miji sun tsangwame, duka ba su da alaka da shi shigi a cikin aure. Amma wannan al'adunmu na nan, dangin miji suna zaman kansu, dangin mata suna masu zaman kansu a cikin harkar aure, don haka aka samu karaskiya da yawa a cikin harkar aure. Duk lokacin da dangin mata ko dangin miji suka ce za su shiga su wuce inda shari'ar musulunci ta tsaye da su a cikin aure, to sai an samu kuntatawa wani bangare, ko kuma an samu rashin zaman lafiya a wannan aure ne. Wannan kuma sai sun za su tsaya kuma gaban Allah, Allah zai tambaye su. Sannan tun a duniya kuma za a ce zama, shi yasa kawai zamantakewan aure yake nan a warwatse kawai haka nan, kowa yana yin abin da ya ga dama, saboda ba shari'ar Allah ake dubawa ba. Ana iya mata tana iya zuwa ta sa ƴarta a gaba ta mai tafiya da ita ba tare da izinin miji ba, saboda rashin sanin addini da rashin sanin mutuncin aure da rashin sanin meye ma aure, wai bari ta yi haka ta muzanta wa miji ko wani abu makamancin haka. To duk irin wa'innan hayaniya ce wadda anan aka samu daman yinta, saboda rashin wayewa da sanin shari'ar Allah akan aure. An mai da aure al'ada ne, ba a mai da aure shari'a ba. To wannan shi ya kawo wannan, saboda haka wannan a mai da hankali da irin wa'innan abubuwa din, Allah ya sauke. Wannan mai tambaya ce bayan ya yi sallama, shi ma ya ce tambayarsa ita ce, da wanda ya yi sallar tarawihi, ma'ana Asham ya ce, da wanda ya tashi tsakiyar dare ya yi sallah, bai yi Asham ba, amma shin menene bambanci? Bambanci wannan ya tashi tsakiyar dare yayi sallah. To haka insha Allah ta'ala yana da lada. Wancan kuma yayi kokari yayi tarawihi. Dukan su sun yi qiyamu Ramadan. Wanda yayi sallan tarawihi yayi qiyamu Ramadan. Wanda ya tashi cikin dare yayi sallah yayi qiyamu Ramadan. Kawai babban abin da yake bambanta su shine wanda yayi domin Allah. Wanda yayi domin Allah yayi shi kyautataccen aiki kamar yadda Allah ke so shikenan. Ya samu lada. Malamai sun tabbatar da cewa tarawihi qiyamu Ramadan ne. Sannan tashi cikin dare ayi nafila qiyamu Ramadan ne. Allah ya samu dace. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu ayata 55 cikin suratul Anfal. Muna fata Allah ya samu dace.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ
الله سبحانه وتعالى يتي إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون ما في شر ما سمو سيء دورن قصة أقولين الله سوني كافرين nance dabba kullu shay ya dubbu ala wajhi al-ard duk wani abu halitta da yake motsi daga guri zuwa guri saboda harkar rayuwarsa to wannan dabba ne don haka mutane su ma ya dubuna fil ard suna jujjuyawa cikin kasa to Allah subhanahu wataala yace mafi sharrin mutane a gurin Allah wadda suka kule Allah a tunanin su domin yace a bauta masa a kadaita shi da bauta kar a yi shirka kar a yi tsafi kar a yi abubuwa na tarayya da Allah kar a yi bid'o'i kar a yi miyagun ayyuka amma sai suka wayi gari su kan ba ruwan su da dokar Allah bal ma sun kafirce wa Allah suka zabi kafirci akan musulunci suka zabi kafirci akan imani wannan sune mafi sharrin mutane mafi sharrin masu rayuwa a doron kasa suna walwala a gurin Allah subhanahu wataala sune kafirai fahum la yu'minun wadanda suka zama ba su yin imani da abinda Allah ya ce ayi imani da shi to ba wanda ya kai su sharri miyagun halitta a doron kasa sune wadannan Allah ya ce alladhina ahadta minhum sune wadanda kake alkawari kulla alkawari da su kariki alkawari daga gurin su thumma yanquduna ahdahu sannan sai a wayi gari suna warware alkawarin su fi kulli marratin duk lokacin da aka yi alkawari da su shiri suke su warware ba wanda ya kai su sharri a bayan kasa ga kafirci ga warware alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha fama da wannan su banu quraiza duk sun warware alkawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummomi daban-daban sun warware alkawari tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga kafirci ga warware alkawari Annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba warware alkawari tsakanin su da wani ba to mafi sharrin mutane sune wadanda su bijirewa dokar Allah sannan kuma su warware alkawarin da aka rika da su an yi alkawari a zauna lafiya an yi alkawari a bisa ka'idoji da sharuda amma su warware kai wayannan sune mafi sharrin mutane ko yaushe akai alkawari da su sai sun warware wahum la yattaqun kuma ba sa ma taka tsantsan da dokan Allah ba sa tsoron Allah subhanahu wataala ba sa bin shari'ar Allah bisa haske daga gurin Allah ma'ana koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna kwadayin ladan Allah bisa wannan ba sa kuma barin abin da Allah ya ce su bari bisa haske daga gurin Allah ma'ana bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna masu tsoron azabar Allah su wannan ba ruwan su domin wannan shine ma'anar takawa kamar da malamai suka bayyana to su ba su ba ruwan su da wannan to waɗannan sharrin mutane ne duk inda suke to mutun ya mai da hankali da su na
fa imma taqafannahum fil harbi fashrid bihim
Subhanahu wa ta'ala yace fa imma tasqafannahum fil harbi, to duk lokacin da kai galaba akan su a wurin yaki, irin waɗannan sharrar dawabi din mafi sharrin mutane waɗanda ga warware alƙawari ga rashin imani, to duk lokacin da ka samu zafar, wato ka samu linjaye akan su a gurin yaki, fa sharrid bihim man khalfahum, to koyawa waɗanda suke bayan su darasi da waɗannan, mana karka musu wasa, karka musu sassauci, in ka samu galaba akan su karka yi wasa, karka yi sassauci, karka musu sako-sako, don me waɗanda suke gefe suke baya su koyi darasi daga abun da zaka yi da waɗannan, don a gane izzan musulunci da ƙarfin musulunci da lallai ɗaukaka kalmar Allah subhanahu wata'ala. Daka fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun, ko hakan zai sa su wa'azantu, su koma ga Allah su rinka kiyaye alƙawari in an yi da su. Amma in ka kai musu sassauci, to shikenan sun samu kofa, domin kafiri ba shi da tunani, bai san kawaici ba, shi yasa in aka samu galaba a kansu a lokacin da suke warware alƙawari, amma in sun rike alƙawari shikenan zauna lafiya da su bisa ka'ida ta alƙawari, amma muddin ga rashin imani ga warware alƙawari, to ba a musu kawaici. Fasharrid bihim man khalfahum, Allah ce dandana musu, don me? Don na bayan su su mai da hankali, sai lalle wannan ba sa wasa, saboda me? Addinin musulunci bai taba karban kaskanci, haka musulmi na kwarai baya karban kaskanci, duk inda kake karka karbi kaskanci, ran da kace kuwa kai zuciyarka ta mutu, to zaka hadu da kaskanci, to karka yadda da wannan. In karatu ake yi, ishi da gaske daidai gwargwado yadda zaka iya yi, ana neman kaza, kana da dalilin nema, shikenan sai ka nema, ka yi tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba za ka je kana jiran wani ya baka abu ba, a'a, Allah ya baka ƙarfi, Allah ya baka basira, Allah ya baka dama, to karka kaskantar da kanka, ka tsaya da gaske tsayin daka, kana mai neman dacewa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala, karka karbi kaskanci, balle har mutum neman kaskancin sai je ga har a gurin kafirai neman kaskanci yake, ko kuma a kaskance yake, shikenan shi kam ba abin da zai iya yi na katabus, a duk lokacin da ake bukatun ayi motsi ba zai iya ba, ko a ina ne kuwa in ana bukatun ayi motsi mutum ba zai iya ba in dai ya kashe zuciyarsa. Kullum musulunci yana karfafa mutane, baya musulunci bai yadda da ayi reni ba, ko musulunci bai yadda da rashin kunya ba, mana kai musulmi na kwarai karka zama mai rashin kunya, karka zama mai rena manya, karka zama mai rashin girmama mutane, amma girmama ba nuna cewa yake kuma ka zama makasanci ba, a'a, zaka girmama duk wanda ya dace ka girmama shi, tare da jajircewa da tsayawa akan iya inda Allah ya tsaya da kai, baka kwadayin abin da baka samu ba, in ka sa kwadayi kuwa to fa nan kam dole ka samu kaskanci, don zaka karbi kaskanci, in mutun ya zama mai yawan kwadayi to shikenan zai jefa kansa cikin kaskanci, don yawan kwadayinsa zai ɗebe shi ya shiga can ya fita can ya shiga can ya fita can har inda bai dace ya shiga ba, to kar ayi wannan. Allah subhanahu wataala yana nuna wa mutane hatta a wannan bangare kafirai duk inda suka kai ga mataki, to in fa ka samu galaba akan su fasharrid bihim man khalfahum, domin in ka dandana musu shine na baya za su gane cewa musulunci ba wasa bane, wane ba a taba shi ayi wasa, yawa, don in an taba addinin musulunci to nan fa babu wani a sassauci akai. Allah subhanahu wataala ce abunan hakan zai sa la'allahum yadhakkarun, ko za su wa'azantu. Sannan Allah ce wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, haka nan in ku aka kai matakin da kana jin tsoron khiyanatan, ha'inci, min qaumin, daga wasu mutane kafirai wanda kuka yi alkawari da su, sai ka gano cewa sun ha'ince ka, alkawarin ba su rike shi da gaske ba, to fambiz ilaihim ala sawa, ka fito fili ka jefar da alkawarin da kuka yi da su, ala sawa ma'ana a bisa karo da karo, ma'ana tunda sun ce za su yaƙe ka ko kuma za su bada dama a yaƙe ka bayan da akwai alƙawarin zaman lafiya, to ajiye wannan alƙawari. Amma ba za ka ɓuya ka yaƙe su ba sai sun san cewa ka ajiye alƙawari. Akwai alƙawari tsakaninka da mutane kaza, to ba za ka zo haka kawai don ka lura cewa sun yi ha'inci ko sun ha'ince ka, suka je ka haɗo kai da wasu maƙiya ko wasu abubuwa, ko ka ɓuya ka zo kawai ka far musu, ka kai musu farmaki ba. A'a, musulunci wannan ko bai yarda ba, domin shi musulunci izza yake da shi. Lokacin da mutum ya ha'ince ka, to sai ka fito fili, sai to kun ha'ince mu, kun goyi bayan waɗansu maƙiya, to yanzu mun aje alƙawari tsakaninmu da ku na zaman lafiya, daga yau mu ma za mu yaƙe ku, kusan wannan. To sai su sani in suna so su shirya. Saboda musulunci baya ɓoye-ɓoye ko wani zagayawa ko wani abu na ina a fili da fili ne kawai. Fambiz ilayhim ala sawa, in ka fahimci ha'inci daga gurinsu, to ga ya musu cewa to alƙawarin nan mun ajiye shi a gefe, daga ku shirya ku fito ko kuma mu shirya mu fito. Shikenan. Allah subhanahu wata'ala ya hana kana ganin mutum yana ha'intanka, kuma shikenan sai ka ci gaba da abun. Ai, ko a harkar kasuwanci ne, ko a harkar kasuwanci wane maha'inci ne ya ha'ince ka, ya sake ha'intanka, sai ya ce to yau ba alƙawarin zama a shagona. Yawa, ka yi gaba, ba zai yiwu ba. Kawai shikenan sai ya yi gaba. Amma yaya mutum yana ha'inci ana zargi, sai ka koma gefe kana faɗa a ce wane ya ha'ince ni, wane bayi da kirki, wane maha'inci ni? A fito fili a yi magana. Wannan maha'inci ka ha'ince ni a guri kaza da kaza da kaza, ga hujjoji ga dalili, shikenan sai a aje an daina wannan mu'amalar da shi. Ko wane ya ha'ince ka akan amanar da ka bashi, ko amanar magana ce? Mutum zai zo ya bada amanar magana. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yazo ya same ka kuna zaune, sai ya ja ka gefe ya baka amanar magana, to ta zama amana. In ya kira ka gefe yace wane kaza kaza kaza, shikenan ta zama amana. Baka da ikon ka je gurin wa'inda kuke zaune dazu, tunda ya ja ka gefe, mana baya so su ji ne. To ba in ya gaya ma magana ya koma ka ce to wane yana cikin matsala, kun san me ya faɗa? Amma fa sirri ne. Amma ba sirri ne ko za ka gaya musu? Wannan ya zama kaci amana. To wanda kake keɓe magana da shi sai zama yana cin amanarka, to nan ma sai a ajiye alƙawari, babu aminci. Domin Allah, inna Allah la yuhibbul kha'inin, Allah baya son masu ha'inci. Son ha'inci mummunan abu ne, ai yana daga cikin sifar munafukai. Dole kaga ya ha'ince ka, ko akan magana, ko akan dukiya, ko akan mu'amala, ko akan iyalai, wannan ka ajiye shi a gefe, ka ajiye shi a gefe, yana da cikakkiyar sifa ta munafurci. Don haka ya ha'ince ka, ajiye shi a gefe. Haka nan kafirai lokacin da suka ga ha'in, suka sanya ha'inci cikin alƙawarin da kai da su, ajiye su a gefe. Shine wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilayhim ala sawa, kuma ka gaya musu a fili ka ha'ince ni, kama gabanka. Kun ha'ince ni, to babu alƙawari. Alƙawarin zaman lafiyan nan kun rusa saboda ha'incin da kuka yi. Ku sani yau mu da ku babu maganan zaman lafiya saboda kun yi ha'inci. Sai a san wannan. Saboda ka fambiz ilayhim ala sawa, inna Allah la yuhibbul kha'ini, lalle Allah la yuhibbul kha'ini, Allah bai son mutane maha'inta. Domin daga cikin sifofin munafirci guda uku muhimmai da suka fi kowanne girma, akwai wa idza tumina khana, munafiki idza hadatha kadhab, in zai magana zai yi ƙarya. Duk wanda kaga yana ƙarya a cikin maganganunsa, akwai sifar munafirci da tare da shi. Wanda idan yayi alƙawari zai ƙarya da gangan, akwai sifar munafirci tare da shi. Wanda in an amince da shi zai yi ha'inci akan komai, wannan sifa ce ta munafirci. Wani za ka samu ya haɗa duka uku, kuma zai wuya mutum ya fara ɗaya a cikin ukun nan bai yi duka sauran ba. Duk wanda ya saba ƙarya to zai ha'inci, wanda ya saba ƙarya zai karya alƙawari. Domin duka uku suna tafiya tare ne da juna yawancinsu. In dai sifa ɗaya ta shigo jikin mutum, to zai iya yin sauran. Sannan wai za ka sama fajar, idan ana husuma da shi, shi kawai ba ja da baya, baya saukowa, a gane cewa eh shine da laifi ko wani ne da laifi a daidaita an gama baya wannan to wannan sifa ce ta munafurci don haka a kullun mutun yayi kokari ya ga cewa ya nisanci wannan wannan sifofin wallahi a zamanin mu na yau musulmai da yawa da ake cika masallaci daddaye ne suka tsira daga wannan sifofin daddaye ne mutum baya ƙarya a zamanin yau baya ha'inci an amince da shi nawa ne mutane musulmai suke cika masallatai an amince da su akan duk abin da baka tsammani suke ha'inci nawa ne sannan kariya alƙawari bisa ganganci ba gaira ba dalili duka wannan sifofi ne na ha'inci abin da munafirci to a yau mun sifantu da waɗannan abubuwa sai wanda Allah ya kiyaye sai wanda Allah subhanahu wataala ya kiyaye to inna Allah la yuhibbul kha'inin lalle Allah baya son mutane masu ha'inci duk abin da zaka yi kawai fito fili ka faɗi gaskiya duk abin da zai biyo baya wannan insha Allah mai sauki ne in dai ka tsaya akan gaskiya ka faɗi gaskiya sanan kar mutum ya amince da kai ka ha'ince shi ya amince da kai gurin wani dukiyarsa ko ya amince da kai gurin wasu sirrace-sirracensa sanan ka ha'ince shi mutum in ya amince da kai ya zo ya gaya maka sirri to kar ka yadda ka je ka fasa sirrinsa a wani guri in ka yi haka ka yi ha'inci Allah subhanahu wa ta'ala zai tambayi mutum shi yasa wanda duk ya zo gurinku sai ya ja ka ya gaya ma magana sai ya juya baya wannan magana ta zama amana ta zama amana a zamanin yau ɗaiɗai ku a cikin jama'a in ka samu suke iya kiyaye wannan amana ne wani za ka ga ya zo amana ce ta ma'aura amma duk sai ya yata ko'ina da zuwa ne ya zo wallahi matsalan gidansa kai wane fa kana ganin sana akwai matsala fa gidansa ba akwai matsala matarsa wance kai na sha sasanta su to sai me me yasa zaka faɗa ka sha sasanta su ba buƙatan ka gaya wani in ka sasanta su ba buƙatan ka gaya wani ba buƙata dewa hatta manyan mutane suna faɗa cikin wannan kuskuren dewa a zamanin yanzu suka ji wani ai matsalar sa yawanci matarsa kullun tana hanyar gidana ba da jin daɗi sam ba ruwanka bai dace ka gaya wani ba bai dace ba ta amince da kai ne ta je ta gaya wa iya abin da za ka yi kawai tsakaninta da miji da abin nan in za ka yi sasanta su shikenan inda ba za ka iya ba sai ka dakatar da su sai su yi gaba amma bai halatta ka je ka gaya wani ba wane da wane ni na sasanta su wane da wane kaza kaza a'a in har ya dace shi ya je ya gaya wannan wanda kake gaya wa mana ko ita ta je ta gaya wannan wanda kake gaya wa amma kai ba aikinka bane aikinka sun amince da kai ne domin mata da miji in kaga sun zo suna ma bayani na alaƙan aurata yanzu sun fi amince da kai ne to bai kamata ka ha'ince su ka je ka gaya wa ƴansu bayanin ba a'a ita ce da laifi ko shi ne da laifi ko ita ce da kuskure ko shi ne da kuskure ba za ka je ka gaya wani ba sai kawai ka tsaya iya abin da za ka iya yi ka yi ba tare da bayyana sirrinsu ga wasu guri ba da yawa mutane a zamanin yau an fada cikin matsala a wannan bangare annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayyanawa in mutum ya zo ya kebe ka ya gaya ma magana ta zama amana in ya juya baya kar ka yadda ka gaya wani wannan amana hakanan balle kuma a zo ga dukiya wani ya amince da kai akan dukiyarsa wani ya amince da kai akan harkarsa wani ya amince da kai akan wasu abubuwa kai zai zo ya gaya wa bai kamata ba ka je ka rinka cewa kai ai wane shi ma kaza ne a'a wane ma kaza ne a'a duk bai kamata ba sirrinsa ne kai ya amince da kai ya gaya wa in shi ne zai ta faɗa ba ruwanka shi zai faɗa to irin waɗannan abubuwa suna daga cikin ha'inci da yawanci al'umma ake ciki a yau ana ha'intan juna akan amana wanda duk ya amince da kai karka ha'ince shi amanan nan akan kome a'a magana ce a'a wani sirrinsa ne a'a wani abu yake nema a'a wani abu ya samu a'a wani abu yake so ya tsara a rayuwa karka je ka shiga kana bayyana sirrinsa a ka kyale shi in kuma ya amince da kai ya zo ya nemi shawarinka ka ba shi shawari daidai da yadda za ka yi aiki da abu ba ka fuskanci ina ya fuskanta ka tura shi ba da yawa mutane ba sa ba da shawari na gaskiya
sai mutum yazo ya ce maka shi gaskiya kaza kaza kaza, sai ka karanci ina yake so, kawai shikenan, ko da gurin akwai illa sai ka ce masa a yanzu ni ina ga ayi kaza, a ka gaya masa gaskiyar magana. Inda ka fiskantar nan fa ba shine alkhairi yake ba, a fahimta ta saboda dalilai kaza. In ya dauka to, in bai dauka ba dama shawari ne, ko ba za ka je ka bayyana sirrin sa a wani guri ba. To wa'annan harkoki na ha'inci mu mai da hankali da su. Ha'inci a office, ma'aikaci sai ya dau sirrin shugabansa a ofishi sai kai wani guri ya bayyana, wannan ha'inci ne. Misali, ko mutum yana sakataren wane, ko kuma a shine yana kasan wane, abinda aka tattauna a ofis ko aka yi meeting aka tashi sau da yawa zaka ga wasu abubuwan sai ka rinka jin su a bakin dalibai, kai fa da kai aka yi meeting amma kana jin su a bakin dalibai. Dalibai sun fi ka sanin ran da za a manna result, dalibai sun fi ka sanin waye fadi, dalibai sun fi ka sanin waye ci. Me yasa ya mutane suke fadin wannan irin sirrace-sirrace? Me yasa za a faɗi sirri? Kawai in an ce an zauna an yi mitin, wanda duk bai da haƙƙin ya zauna a wannan mitin din bai kamata ya ji labari ba. Sai dai in abu ne wanda ya shafi jama'a a bayyana shi, in an bayyana shi kenan. Amma wasu mutane a aji ma sai zo suna bayyana abin da aka yi na muhimmin al'amari. Wani zaka ji yana cewa to akwai wani abu da zai faru a jami'an nan. Mun zauna mu biyar ne kwamiti din, kuma hada bai cancela, an ce kaza an ce kaza, abu kaza zai faru. Me yasa? Me yasa? Ai an amince ne aka wari mutum kaza suka zama kwamitin kaza, to da a taro kowa mana yazo, da dalibai da malamai da kowa da ma'aikata da sauransu, ba sai zo a yi shehe kawai a cikin jama'a ba, shikenan tafi. To ma sai aka ware wasu mutane suna miti, ko kuma wata takarda ta shigo ka dau sirri ka bayyana, ko kuma ayi magana ka dau abunda shugabanka yake faɗa ka je kana bayyana a wani guri. Duk wannan ha'inci ne, ha'inci ne. Saboda haka kowa ya tsaya a inda yake, aikinka da za ka yi ka tabbata iya aikinka kake, kuma kar ka yi aikinka da wasa. Duk abin da ya dace ka yi kawai ka yi. Kuma in kana aiki, duk musulmi in yana aiki ya rinka aiki da nufin koyan aikin da ci gaba a aikin don ya ƙware, ba kawai yana tunanin me za a samu ba. Dewa daga cikin mutanen musulmai sai ga ba sa ba da jikinsu wajen aiki don su yi aiki, su suna tunanin kawai me za a samu, ni ba na samun kuɗi kullum sai aiki. Ba ka manta ba ka tuna cewa in kana yawan yin aikin ne za ka ƙware, za a zo wata ran kana gida ana neman sai an nemo ka ka zo ka yi aikin nan ma kuma a biya ka, wani gurin kuma watakila a nan ƙasa ne kake tarbiyantar da kanka, watakila a sama can in ka je ka saba da wannan ayyukan, sai ka ji ana cewa in ana neman aikin ƙwarewa a guri kaza sai an je jiha kaza an nemo wane, baka san lokacin da Allah zai yi wannan ba. Amma mutanenmu kawai daga an giro shikenan, kawai a ranar yake so shi ma shi ne taina, ba zai yiwu ba. Yawanci mutanenmu ke da wannan matsala. Saboda kar ka yi ha'inci a aikinka, kar ka yi gaggawa, kar ka yi haɗama, kar ka wuce gona da iri, iya sirri kar ka bayyana shi. In mutum ya zo yana tambayan ka ko yana shan cikinka, ka ce a ni iyakaci na kawai rubutu ne da abun nan, ina ga wannan sai ogana za a tambaya, sai a je a tambaye shi, shi zai yi bayani. Amma wani zaka ga yana so wai ya jibo wani bayani daga gurinka, so da ka ce kaga ana ta abun nan fasa abun nan sirri. To duk irin wa'innan abubuwa kai kullum ka rinka amfani da ayan Alkur'ani da kai take magana, kar ka rinka amfani da cewa to ba suwa ne ma suna yi ba, a suwa ne ma suna yi, a kar ka damu da wannan, suwa ne suna yi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma aktsaru nnasi walau harasta bi mu'minin, in dai mafiya yawa zaka bi to ka lalace mafiya yawa. Wa in tuti aktsara man fil ardi, in dai mafiya yawa zaka bi, a suwa ne ma suna yi, a suwa ne ma suna yi, ko wajen diban kudi abun da ya halakar da mu kenan, wani ma da haka ya gina gida, wani ma da haka ya sayi mota, wani ma da haka ya yi kaza, ni ma ko motar nake so, ni ma gida nake so, shikenan. Wane don yayi? Manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce ai koyi da shi. To Allah subhanahu wataala kullum in kana aiki ka dauko ayoyi ka rinka sa su a cikin aikinka, zaka ga nasara a gurin Allah, ka jira nasara a gurin Allah subhanahu wataala, zaka gani. Allah subhanahu wataala ya samu dace, inna Allah la yuhibbul kha'inin, Allah bai son mahayinta. Kar ka yi ha'inci duk abin da zaka yi, kar ka yi ha'inci. In an kira ka noman kudi, kar ka yi ha'inci a cikin nomanka. Dan kira ka yasan kwata, kar ka yi ha'inci, ka yi ta yadda ya dace. In ka ga dama kar ka fara aikin sai kun tsadance, ka tabbata za a biya ka kudi kaza ka yadda akan wannan kudin komin yawan kudin da ka fada amma kai aiki yadda aka ce ayi amma kar ka ce ni tunda bai biya ni kudi kaza ba bari kawai zan masa a zuciyarka kana rayewa cewa naira kaza ya kamata a baka shi kuma yana ganin naira kaza sai ka ce ka yadda zaka yi to fa sai ka yadda ya dace kar ka dauka wai farashin tunda yayi sauki don haka bari kai ha'inci to nan kai ha'inci Allah zai tambaye ka kawai ka tsadance in kana so a yashe tas to fa kaza zaka biya ni to domin dulan da ka yadda yace ma zai biya ka kaza kuma ka yadda akan kazan zaka yi to fa sai ka yadda ya dace in ba ka ba kai ha'inci Allah zai tambaye ka saboda haka dukkan ina abubuwa mu lura da su haka kuma ha'inci daga manya zuwa na ƙasa mutum ya ba aiki ka tina fa kana kwance a gida fa wani yake tun yake noma a gonarka amma ka ha'ince shi wajen biyan sa kuɗi wani sai kaga laborerin sa sai ya raba kuɗin su kashi uku kuɗin da bai wuce 10,000 ba shi miliyoyin kuɗi yake da shi miliyoniya ne shi amma sai kaga ya zo labura ya sha wahala kana bacci ya hana idonsa bacci ya maka aiki amma sai ka ha'ince shi sai to ga 3,000 ina ga da yamma kuma ka zo ka karbi 2 ko kawai saboda dai kar ya ji dadin kuɗi ko kuma ce to bayan kwana 2 ka zo ka karbi kuɗin ka bayan ya gama aiki duka wannan zalunci ne da rashin adalci da ha'inci duka wannan kar musibantu da shi a matsayin mu na musulmai duk lokacin da kake mu'amala auna ayan alqur'ani a jikinka kawai auna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinka auna yaya shari'ar musulunci tace ba ruwanka da cewa a'a wane ya yadda wane bai yadda ba a'a nemi yadda kawai a gurin Allah subhanahu wataala don haka inna Allah la yuhibbul kha'ini Allah bai son mahaita Allah kiyaye mu na'am
wala ya'zamanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun استطعتم من قوة ومن رباط الغير ترهبون به عدو الله ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون
الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا كرف كافرين سي سمانين ويسن قدو سن سيلة دقى الله duk abin da suke ji da shi a duniya da ƙarfin su da mulkin su da abin da suka mallaka da yawan su da komai duk yadda suke ji da shi kar su yi tsammani sabaku sun tsira sun yi faufau ga Allah subhanahu wataala ba su yi saba innahum la yu'jizun lalle su duk abin da suka mallaka da ƙarfin su da yawan su da koman su la yu'jizun ba su isa su gaji yadda Allah ba Allah yafi ƙarfin komai yafi ƙarfin kowa Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum ku tanadi gare su ku yi tanadi don shirin karawa da su mastata'tum gwargwadon ikon ku min quwwatin na daga karfi duk ta inda yake ku tanade shi hadisi ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala innal quwwata ar-ram ku sani bayan ya karanta wannan aya wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin sai ya ce innal quwwata ar-rami wato ƙarfi da Allah yake magana a nan shine abunan mizail da ake harbawa a jefa wato makamin da ake harba shi shine fi kowane makami makamin harbawa ya fi kowane makami makamin da sai an zo an matso kusa tukunna an ga juna wannan ina don haka makamin harbawa shine makami haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana akwai sojoji ka tambaye su mana dukkan masanan yaki sun san cewa harbawa daga nesa yan artillery waɗanda suke harbawa su kawar da abokan gaba daga nesa sun fi samun sauki, amma wai sai tukunna mutum yana da dan rike rabi itace rabi karfe, inji Sheikh Jafar rahimahullahu ta'ala, ita bindigogin wasu jami'an tsaro rabi itace rabi karfe, sai an matso kusa tukunna an ga inda ake gani tukunna, sannan a harba haba kafin a matso kusa ba an dauke mutum ba. Saboda haka wannan shine wa'idu lahum mastata'tum, tuntini Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa innal quwwata ar-ram wa min ribatil khayl, kutana da musu ku daure dawakai, daurarrun dawakai masu kwazo wadanda ake musu tsari da training da horarwa don karawa da makiya addinin Allah. Allah ce kutana di wannan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, wanda za ku rinka razanar da makiya addinin Allah, makiya Allah ko makiyanku, ku razanar da su da wannan. Farko ku samu imani na gaskiya, ga faɗin gaskiya, ga tsayawa, ga ba ha'inci, don Allah bai son masu ha'inci, ga jajircewa, ga imani, ba zalunci, ba ha'inci. Za ka ajiye ka a ofishi ba ka taɓa kwabon kowa, za ka ajiye ka a shago ba ka taɓa kwabon kowa, ba don kowa ba sai don tsoron Allah. Sannan in kana magana gaskiya kake faɗa, walau ala nafsik ko akan kanka ne, iya gaskiya kawai za ka faɗa. Sannan duk abin da aka ce a taɓa a cuci wani baka ciki, baka da hannu cikin zaluntan wani, to bayan ka samu wannan sifa zuciya ta tsarkaka, to idan ka tanadi makamai, ka tanadi ribatul khayl, to wannan turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, duk makiyin Allah da makiyin addinin Allah da makiyinku, wannan za ku razana shi. Yanzu na ce kai ina ba za mu iya ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo kafin fatahu Makka, ai an turo wasu su zo su yi barazana su zagaya su gansu, suka zo suka zagayo, suka taho a guje da dawakai, suna kirari, suna ji da ƙarfi da menene. Sabbin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna nitse, suna zazzaune, wasu suna nafilfili, wasu suna karatun Alkur'ani, wasu suna aswaki za su yi alwala, wasu suna aswaki za su fara nafila. Suka zagaya, suka zagaya, suka koma, suka ce kai waɗannan mutane, wani kama a cikinsu da ya razana da ya koma ya ce naga suna kaifa haƙwaransu, naga za su ci namanmu ne, ya ce yana ga za su ci namansu ne. Aswaki yana da fa'ida, sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko yaushe mafiya yawan lokacinsa yana aswaki, wannan sunna ce. In kana rige aswaki ko musulmi, inda mai dan rauni rauni ne, in ya ganka zagayawa yake bi gefe. Aswaki yana da fa'ida sosai, wanda yana tsaftace baki, yana tsaftace haƙwara, sannan kuma sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har ran da zai bar duniya cikin saura mintuna ya bar duniya aswaki yake. Haka yake yawaita aswaki lokacin alwala, yake yawaita aswaki lokacin sallah. In ya tashi tsakan dare nafilfili sai yayi aswaki. Dewa daga cikin musulmai ba damu da wannan abu na sunna din ba. Annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala yace to ku tanadi wannan daure doki ribatul khayl. Malamai abuna hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mutane sun kasu kashe uku akan doki. Akwai wanda yake daure doki fi sabilillah don kariya ga addinin Allah, to wanda yayi wannan doki ko ajeji yake shi kadai ya samu ruwa a fadama, ko ya samu ruwa a tafki ya sha, wannan mutum yana da lada. Duk wanda ya daure doki fi sabilillah, duk abun da ya ciyar da shi da duk abun da dokin ya samu ko yayi, wannan mutum yana da lada. Wannan shine mutumi na farko wanda yake lahu ajir a wajen mu'amalantan doki. Mutum na biyu kuma shine wanda ya daure doki yana kula da haƙƙin Allah cikin doki, kuma ya daure doki takaffufan, wato yana kame da kansa, yana ganin cewa iya arzikinsa wato dokin ne, ya sayi doki yana aje da shi, yana ciyar da shi, sannan kuma yana lura da haƙƙin Allah a ciki. Wannan shi kuma doki zai zama sitira gare shi. Mutum na uku shine wanda ya daure doki don alfahari da riya, wannan shi kuma laifi ne a kansa. Don haka doki yana da fa'ida a rayuwar musulmai, musamman ta wajen bangaren wato tinkaran makiya addinin Allah. don ka Allah subhanahu wataala ya bayyana turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, kuna razanar da makiya addinin Allah, makiya Allah makiyanku. Wa akharina min dunihim, akwai wasu kuma min dunihim wadanda suke can, sashin malamai suka ce Banu Qurayza, suna nan suna razana in sun ga kuna irin wannan shiri din. Wasu malamai suka ce wa akharina min dunihim sune Farisa, Farisawa Furs suna can suna razana lokacin da kuke shiri. Wasu malamai kuma suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, wasu daga cikin sahabbai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa akharina min dunihim aljin, wato jinsin aljanu. Wasu malamai kuma suka ce a wa akharina min dunihim munafiqai, suna nan suna razana lokacin da kuke shiri, hatta munafiki razana yake. Wa akharina min dunihim allati la ta'lamunahum, ba ku san su ba, Allahu ya'lamuhum, amma Allah ya san su. Banu Qurayza sun warware alƙawari ba tare da sanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, lokacin gazwatul ahzab, lokacin da annabari ya je cikin su ya rinka lallaban su, ya rinka lallaban su, akwai alƙawari tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaman lafiya, amma suka warware alƙawari. To Allah subhanahu wataala ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah, abun da kuka ciyar na wani abu fi sabilillahi cikin tafarkin Allah, yuwaffa ilaykum, za a cika muku ladansa, wa antum la tuzlamun, ko ba za a zalunce ku komai ba, duk abun da kai domin Allah, Allah zai cika ma lada, ya ninninka maka. Allah bai rage wa mutum aikinsa na lada da yi. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, insha Allah ta'ala za mu dakata nan in muna raye lokaci na gaba, za mu ci gaba daga inda muka tsaya, muna fata Allah ya samu dace. Allah ta'ala a'lam.